sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkan ku da wannan lokaci. Ka fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Ma'az ke tare da Baba Yakubu muke da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Cikin shirin mu na dare kuma na ƙarshe a yinin yau Asabar 25 ga watan Nuwamba 2023. To bayan an sha labarin duniya, muna da rahoto a game da wani taron tsofaffin ɗaliban da ɗaɗɗen kwalejin Barewa wanda aka kafa a shekaru 1921. Sannan kuma kamar yadda muka saba a duk rana irin ta yau Asabar, Ibrahim Ta'almasi Jarba na wannan tafi da shirin amsoshin tambayoyinku. Kuma a yau za a saurari bayanan Dr. Adamu Babikoi da ke koyarwa a kwalejin ilimi na tarayyar Najeriya da ke Yola a jihar Adamawa, wanda ya amsa tambayoyi a game da tarihin jawurtaccen dan wasan damben boxing a duniya Mike Tyson. Sai kuma labarin wasanni daga Najeriya. Amma dai yanzu za mu fara da jin yadda duniyar tamu ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Sama da fursunoji 30 na Falasɗinawa ne suka samu gagarumin tarbo yayin da suka koma gida a yammacin kogin Jordan da aka yi wa ƙawanya a jiya Juma'a bayan sako su daga gidajen yarin Isra'ila a matsayin wani bangare na yarjejeniyar tsagaita wuta. Fursunonin da aka kama da aikata ƙananan laifuka da laifukan kai hari akan shingen bincike a wajen Baitul Maqdis. Daruruwan Falasɗinawa ne suka taru domin tarbansu, suna waƙoƙi da taɓe da cire hannu suna ihu. Wasu da aka sako sun rataya tutocin Falasɗinu, wasu kuma suna ɗauke da koriyar tuta ta Hamas suna bayyana alamun nasara yayin da taron jama'an suka haɗu da su. A ƙarƙashin yarjejeniyar Hamas za ta saki mutane 50 da garkuwa da su, kana Isra'ila za ta saki fursunonin Falasɗinawa 150 a cikin sama da kwanaki hudu. Isra'ila ta ce za iya ƙara wuni guda a kan yarjejeniyar domin sako wasu mutane 10 da aka yi garkuwa da su. Barin wutar da sojojin gwamnatin Siriya suka yi a wani ƙauye da ke arewa maso yammacin ƙasar a yau Asabar ya kashe akalla mutane 9 ciki har da ƙananan yara 6 yayin da suke tsintar zaitun, inji masu fafutuka. Barin wutar da aka yi a ƙauyen Kaukafin da ke lardin Idlib shi ne na baya-bayan nan na karya yarjejeniyar tsagai da buɗe wuta da aka cimma wanda ƙasar Rasha da Turkiya suka sanya idanu waɗanda ke goyon bayan ɓangarorin da ke gaba da juna a rikicin Siriya na shekaru 12 da ya sanadin mutuwar mutane rabin miliyan. Daruruwan mutane ne aka kashe ko kuma aka jikata su a cikin shekarun da suka gabata sakamakon keta yarjejeniyar tsagai ta buɗe wuta da gwamnatin Rasha take goyon baya tsawon watanni a lardin Idlib da ke arewa maso yammacin ƙasar, wanda shi ne tungar 'yan tawayin ta ƙarshe a ƙasar Siriya. Papa Roma Francis ya soke ganawa da jama'a da safiyar yau Asabar saboda mura da yake fama da ita, kamar yadda Fadar Vatican ta faɗa a wata sanarwa. Papa Roma mai shekaru 86 yana gudanar da taruka akai-akai tare da jami'an Vatican a ranar Asabar da kuma sauraron wasu mutane a cikin sirri. A farkon wannan watan ne Papa Roma ya jinginar da wani jawabi da aka shirya domin ganawa da malaman addini a Turai a lokacin da yake fama da murar, amma da alama dai ya nuna yana samun sauki a ganawarsa da yara sa'o'i kaɗan. A watan Yuni an yi masa tiyata akan ciwon ciki, ya kwashe kwanaki 9 a asibiti kuma da alama ya warke sarai daga wannan tiyatar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da sanyin safiyar yau an kai wani gagarumin hari a birnin Kyiv da wani jirgi mara matuki samfurin Shahid da Iran ke kerawa. Mutane 5 ciki har da wani yaro suka jikata a harin, a cewar magajin garin Vitali Klitschko a sakonsa na Telegram. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce harin shi ne mafi girma da aka kai da jirgi mara matuki tun farkon mamayar Rashen. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Asabar a cikin rahotonta na wuni da take fitarwa akan mamayar da Rasha ta kai cewa karfin jirgin ruwan sojan Rasha a tekun Bahar Aswad, wurin sake lodin jiragen ruwa tare da makamai masu linzami a tungarta ta Novorossiysk ka iya zama muhimmin al'amari a tasirin jiragen. A ƙarshe, ministocin harkokin wajen Koriya ta Kudu da China da Japan sun shirya ganawa a birnin Busan na Koriya ta Kudu a yau Lahadi, wanda ke zama taron ministocin harkokin wajen ƙasashen guda uku na farko tun watan Agustan shekarar 2019. Koriya ta Kudu, wadda ita ce ta amshi bakoncin taron kuma za ta jagoranci taron, tana fatan yin amfani da wannan damar wajen kyautata dangantakarta da kasar China, wadda ta yi tsami a yan shekarun nan. Sai dai masana ba su da kwarin gwiwa game da yiwuwar samun nasara a wannan taro. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar China, Mao Ning, ya bayyana a wani taron manema labarai na wuni a ranar Laraba cewa tattaunawar yin aiki tare tsakanin kasashen uku za ta maida hankali ne akan muradun kasashen. China tana mutunta tsarin kuma tana fatan yin aiki tare da ROC da Japan domin zurfafa wannan haɗin gwiwa. ROC ita ce takaitaccen sunan Koriya ta Kudu. Ministocin harkokin wajen kasashen guda uku ka iya gudanar da wasu tattaunawan aiki tare a fannoni daban-daban tsakanin China, Japan da Koriya ta Kudu a wannan ganawar.
Ta gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. A yayin da gwamnatin Najeriya ke neman mafita ga kalubalolin da suka tasa kayyar kasar gaba, kungiyar tsofaffin ɗaliban kwalejin Barewa sun buƙaci a haɗa kai wajen samar da ingantaccen ilimi, kiwon lafiya da walwalar al'umma a kasar, ganin yadda ake hassashen rashin ɗaukar matakai a wannan fannoni zai ƙara tsananta talauci a tsakanin mafi yawan al'ummar Najeriya. Daga Abuja ga wakiliyar muryar Amurka Halima Abdurrauf da ƙarin bayani cikin wannan rahoton.
Shugaban kungiyar tsoffin ɗaliban kwalejin Barewan, injiniya Dahir Ibrahim, ne ya bayyana hakan a birnin Abuja a yayin taron su na shekara-shekara, inda ake ɗauko maudu'ai daban-daban akan ababen da suka fi ciwo al'umma tuwo a ƙwarya, a tattauna a bada shawarwari don samar da mafita mai ɗorewa.
Alhamdulillah, sunana Dahir Ibrahim, na cikin injiniya Barewa number 1136 na Barewa College daga 1956 zuwa 1962. To alhamdulillah, mu interest mu shine rayuwar mu, especially wannan Arewa, inda yake nan ne muka taso, nan ne kuma muke kishi da gaske, kuma muna ganin yadda abubuwa suke tafiya. Innan ya kamata mutane su tashi tsaye a mai da hankali wajen tarbiyyar yara, tunda daga yara yake farawa. In ba an samu an mai da hankali, yara sun shiga tetanusu ba, in an bar ƴaƴa sakaka suna yin abin da suke so, manya ba sa tsawatawa. So tarbiyya ita ce muhimmiyar abu da za a yi. In aka samu tarbiyya kuma aka gyara ilimi, dan ilimi ya lalace, so kullum abin da muke nanata a kamar su yadda manyan namu suka faɗa, wani shi jana ga wanda su tuta shi ne a tabbatar da ilimi na biyayya da tsayawa, rashin kwaɗayin abin duniya da rashin gaggautawa sai kayi kuɗi da sauransu. Duk waɗannan su ne abin da muke ƙoƙari cikin lokacin da aka yi ƙoƙari a sa mutane kan hanya.
Taken taron wannan shekara shi ne ba da fifiko a ɓangaren gina al'umma, wanda shi ne mafi girman abin da gwamnati ke da shi, kamar yadda babban mai jawabi ko ministan lafiya da walwalar jama'a Farfesa Muhammad Ali Fati ya bayyana.
A wannan taro da tsoffin ƴaƴan Barewa College suka yi, wanda muka yi lecture kai, mun yi ne akan muhimmancin kulawa da al'umma da lafiyanta da iliminta da kuma ayyuka wa matasanta, cewa su ne abubuwa mafi muhimmanci wajen cigabanta ba kawai yau ba har da gobenta. Kuma in aka duba a Najeriya, harkin lafiya musamman na ƙananan yara da mata da kuma manya da su dattawa tare da ilimantar da su shi ne sinadari wanda in an yi shi da kyau zai haifar da matasa wanda suke da ilimi, suka san aikin da za su iya, kuma za su iya ci gaba da tattalin arzikin ƙasarmu ta kai ga matsayin da muke tsammani a sashen shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Najeriya ta zamanto ta yi fice ba kawai a Afirka ba ma a duniya. Saboda haka shugabanni dole mu fahimci wannan, ba wai kuma ilmantar da ko kuma kula da lafiya na shugabanni kawai ko masu akwai ba, a'a, talakawa wanda suke ƙauyukanmu da biranenmu su ma ƴaƴansu su samu dama su samu ilimi. muhalli mai kyau, samu lafiya mai kyau, wannan shine zai taimaka wajen hadakan kasan ta kuma ci gaba a cikin adalci.
Mallam Abubakar Mamu shine shugaban kwamitin shirya taron kungiyar tsoffin daliban kwalejin Barewa, inda yace
na shiga Barewa 1959 when Emirates ke fadi nawa is 1281. Kin ga a cikin mu akwai likitoci din da yawa, akwai engineer da yawa, ba irin wanda babu a cikin Barewa. To yanzu muna hakkin arewa ba shakka yana kan mu, kuma tilas ne mu hada kanmu mu ga ya zamu samu mu taimaka don sha'anin cin gaban kasar nan. In aka magana ilimi yana damu mu, don mu Allah ya ba mu sa'a mu samu ilimin. Amma yadda ilimi yake a halin yanzu idan mun ta duba abin ba dadi. To wani hanya zamu yi tukunna ita kanta namu makarantar ma mu ƙara bunƙasa ta a samu a yabi yara da yawa ko su samu irin ilimin da mu muka samu. Eh ba shakka muna tunani akan wa'annan abubuwan nan.
Shi ma sarkin Zungur wanda ya karbi lambar yabo a madadin iyalan marigayi Malam Sa'adu Zungur ya bayyana farin ciki akan wannan mataki, yana ne yin kira ga 'yan Najeriya da su nemi ilimi.
Sunana Alhaji Sa'idu Hamid Bello, sarkin Zungur. Wallahi mun ji dadi kwarai da gaske, ni kan ma babana ne don kanin ubana ne, kuma ina jin dadi da aka kaddamar da shi aka kuma faɗi irin abubuwan da yayi na alheri da gwagwarmaya da yayi wa kasar nan har suka samu ƴancin kai. Sakona da 'yan Najeriya su yi ilimi, domin shi Malam Sa'adu Zungur ya shahara ne wajen ilimi, kuma da gwagwarmaya. Bai fara gwagwarmaya na siyasa ba sai bayan da ya yi ilimi, kuma ya zama kowane sashe akwai shi. Ina ba da al'umma shawara cewa a danƙofa neman ilimi.
Taron shekarar nan dai ya karrama tsoffin ɗaliban kwalejin Barewa 24 ciki akwai mutane 16 waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, kamar su Alhaji Ahmad Matadan, Malam Sa'adu Zungur, Alhaji Jamada Fatigi, Alhaji Nuhu Bammali, Dr. IGD Durlong da dai sauransu. Sai kuma waɗanda suke raye kamar su Alhaji Abu Gidado, Dr. Akpaka Kalu Akpaka, Farfesa Abdullahi Musa da dai sauransu. Gwamnatin Birtaniya a Najeriya a waccan lokacin General Clifford ne ya kafa kwalejin Barewa a shekarar 1921, kwalejin da ke da mazauni a birnin Zaria na jihar Kaduna a arewacin Najeriya. Halima Abdulrauf, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ta kai da Halima Abdulrauf. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger, kuma ana madalla. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger, kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5. Sannan a duk sa'ad da ake so za a iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu kuma ga Ibrahim da shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da saki saduwa da ku a wannan shiri na amshin tambayoyinku. Assalamu alaikum wannan gidan rido mai albarka. Dan Allah, muna son a ba mu tarihin dan damban duniyar nan Mike Tyson. Shin ya mutu ne ko yana raye? Mai tambaya Alhaji Umar Horeba Gashuwa. To idan mai tambayar Alhaji Umar Horeba Gashuwa na tare da mu, ga ansar da wakilin mu a shiyar Adamawa da Taraba a Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Adamu Baɗikwai, malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola ko FCE Yola Adamawa Najeriya, wanda ya ce
sunansa ne yanka Michael Gerald Tyson, kuma an haife shi ne ranar 30 ga watan Yuni na shekara ta 1960 da shi a Brooklyn, New York a Amurka. Ya taso a wannan unguwa wacce take cike da al'umma, kuma ya zamana masu karamin karfi ne, akwai yawan fadace-fadace a wannan unguwar. Sannan kuma shi ma Mike Tyson, Allah ya yi shi saurin hannu ne kuma da saurin fushi, don haka ya zamana tun yana dan matashin sama yake lallasa tsararrakinsa, wanda har hakan kusa ya zama kaman fitina ga mutanen unguwa, har da ta kai aka garkame shi a gidan gyaran hali na matasa.
To data yana gidan gyaran hali, wato gidan yari, kamar yadda ka ayyana, ta yaya kuma ya tsinci kansa a cikin harkokin wannan wasa da yake?
To yana wannan gidan gyaran hali din ne, wani ya lura da yanayinsa, kusan muna iya cewa shine kocinsa kenan na farko. farko wanda ya ta dora shi akan wannan turba ta koyan dambe saboda lura da yayi cewa zai iya shahara
to daka anan ake ta fama kamar yadda ka fadi ana ta koya masa wannan harka nashi na dambe to daga nan kuma sai aka yi da ya fito ne ya ci gaba da harkan nasa na damben ko kuma a'a yayi al'amarin yake
to ana nan kwance tashi da ya kai misalin shekara 18 ya zamana ya fara yin fice a duniya saboda yayi nasaran cin kambun zinari a wani a wata fafatawa da suka yi na matsakaita a 1981 to daga nan kuma fa sai zamanin shi Mike Tyson ya fara ba wa duniya mamaki wanda kuma a shekara ta 1986 yana dan shekara 20 Mike Tyson ya lallasa Trevor Babik wanda a lokacin kusan ana yi cewa shine shago a fagen dambe a duniya Mike Tyson ya masa kwab daya to daga wannan lokaci fa kusan ana iya cewa Mike Tyson ya zamana inda an ambace dambe ne to shi kawai ake ambanta wanda kuma muna yi cewa daga wannan lokaci har zuwa 2005 ya dinga fice a fagen dambe
to yanzu misali kamar shekara nawa ya dauka yana wani haka nashi da dambe kamar shekara nawa yanzu misali
in muka duba kenan ya shekara wajen 20 ana fafatawa da shi
kamar ya haye gudanar da rayuwar sa misali rayuwa akwai kalubale akwai nasarori da dai sauransu shi ma Tyson ya fuskanci wasu kalubale a rayuwar sa kafin ya kai ga nasara kuma wani irin kalubale ne ya fuskanta
to Mike Tyson gaskiya kusan muna iya cewa rayuwar sa an yi ta samun tufka da warwara saboda kuma ko a fagen auren sa ma yayi aure daban-daban har sau uku ya aure wata da ake kira Robbins Givens a 1981 1988 a auren ya shekara daya tak ya mace dan nan kuma daga baya yazo ya auri Lakiha Spicer ita ma a 1999 kai auren ya shekare kwaya daya to kafin nan ne ya auri Monica Turner a 1997 to ita kam sun yi zaman aure har 2003
lasa kafin mu je ga gaba na gaba wadannan aure aure da yayi rukuni rukuni kamar ƴaƴa nawa ya rasu ya bari
Mike Tyson ya haifi ƴaƴa 8 sannan kuma alƙaluma sun nuna cewa a fagen dambede a duniya ba wanda yayi ficen da Mike Tyson yayi saboda a karancin shekarun da yake da su da fara wasan sa a 18 yayi ritaya yana da shekaru 38 daga kwata kwata kenan muna iya cewa shekara 20 yayi yana ta yayi ta gogwar mayar wannan abun nan din
dadasa wasu lokutan idan mutum ya shahara a duniyar harkokin wasanni misali musamman abun da ya jibace irin wasannin nan na dambe ko kawa haka da sauransu ana samun wasu lokutan fuskantar wasu shari'o'i ko walau zargi ko kuma fuskantar gaban kuliya da sauransu shi Mike Tyson akwai wata shari'ar da ya fuskanta bayan fitowar sa da wanda ya samu a baya
yayi ta gamuwa da abubuwa da yawa misali an daure Mike Tyson a 1992 kusan algali ya same shi da laifin yi wa jaziri Washington fyaɗe a irin shekara 18 da aka kai shi gidan kaso sai Mike Tyson ya nuna nadama ya kuma kyautata halayensa wadanda wannan din ya sa bayan shekaru 3 da ƴan watanni aka sako shi daga gidan kaso ya sake koma kuma fagen dambe to a wata hira da aka yi da Mike Tyson ya nuna cewa fa a rayuwarsa ba lokacin da ya fi more rayuwarsa irin wadannan shekaru 3 da yi
to dakta Mike Tyson da ya gama cin wadannan shekaru a gidan yari ko ko ce gidan gyaran hali da ya fito kuma ya rayuwarsa ta yi ya ci gaba da harkokin sa na dambe kore a'a ya tsaye da wasu al'amura ko kuma ya al'amarin nasa ya sauya
Mike Tyson bayan da ya fito kusan ya karbi musulunci a 1992 din inda ya sauya sunansa zuwa Malik Abdul Aziz sannan kuma bayan da ya fita gidan kaso ya je aikin haji wanda duniya ta yada faifan bidiyon sa inda aka nuna Mike Tyson yake aikin haji to gaskiyar magana ita ce Mike Tyson fa yayi ta fuskantar kalubaren rayuwa daban-daban wanda kusan alƙaluma sun nuna abubuwan da ya mallaka wanda ya mallaki kudade masu yawa a can baya
wato a dakta ban sani ba ko cikila a rayuwar Mike Tyson akwai wasu asararruka haka da suka gudana cikin rayuwarsa irin asarar dukiya ko wani dan uwan sa ya rasu ko kuma ya dai fuskanci wata asara dai haka babba shin Mike Tyson ya fuskanci irin waɗannan asarori a rayuwarsa
to amma da ya tashi tafka asarori kuma sai da kusan Mike Tyson ya zama na bashi da komai ya taba asara ta miliyan 300 to kuma waɗannan din gaskiya suka sa shi kusan yayi kasa sosai al'amura da suka dabaibaye rayuwar Mike Tyson ba sa wuce fadace kamar da na fada yawan kai hannu sannan kuma daga baya an nuna cewa ya zo ya shiga mu'amala da miyagun kwayoyi sannan kuma to da harkar mata wanda a kullum yakan yi kokari ya wanke kansa wannan ta sa ya rubuta wannan littafin sa Undisputed Truth wato ya lakaba ma wannan kamar tarihin rayuwarsa ne ya bada sannan kuma da hakikanin gaskiyar lamura yanda suka faru a rayuwarsa
to da Mike Tyson ya kammala rayuwarsa na dambe ya kuma ya zo ya fuskanci rayuwa a gaba
to daga baya bayan ya bar fagen dambe Mike Tyson ya koma yana jifa yana fita a fina-finai wanda yake ya fita a fina-finan jarumai sun kai wajen guda 7 Allah ya karbi ran Mike Tyson ko kuma ce Malik Abdul Aziz ranar 5 ga watan Oktoba na wannan shekara da muke ciki 2023 Allah ya masa gafara Allah ya yafe masa kurakuransa Allah kuma ya sa aljanna ita ce makomarsa da fada dan kadan da aka kalato maka za su gamsar da kai fahimtar rayuwar Mike Tyson ko kuma ce Malik Abdul Aziz nagode
kuma da ladakta muna godiya da fatan wasu lokutan in muka sake mai gogoron gayyatar mu ladakta zai amsa mun gode
to sai a kasance da mu mako gobe dan jin amsoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Dr. Adamu Badukwai malami a kolejin horon malamai ta gwamnatin tarayya da Kiyola Adamawa Najeriya da wakilinmu a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado da producer mu Fiona Nandudu wa Mai da kuma engineer mu na yanzu ni Ibrahim ta Almasi Garba ke cewa sai bakon gobe idan Allah ya kai mu wassalamu.
Da Ibrahim ka Almasi Garba. To yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Dan wasan gaba na Brazil, Radiogo ya nuna rashin jin dadin sa bisa irin kalamar nuna kyama ko kuma zargin da yake gani a shafukan sa na sada zumunta tun bayan sa'in sarda suka yi da dan wasan Argentina Lionel Messi kafin wasan su da suka buga na neman shiga gurbin gasar cin kofin duniya. Dan wasan baya na Manchester United, Harry Maguire, ya amince da yafewa wani dan majalisar dokokin kasar Ghana da masa shagube yayin zaman majalisar a shekarar bara. Osihen da Oshola na Nigeria za su yi takara da ƴan ƙwallon duniya. Dan wasan gaba na Super Eagle Victor Osihen da ƴar wasan Super Falcons Asisa Oshola sun shiga jerin rukunin ƴan wasan duniya da za su fafata wajen lashe kyautar Globe Sosa a birnin Dubai. Dan wasan gaba na Argentina Angel Di Maria ya sanar da aniyarsa na rataye takalminsa daga duniyar ta mola, amma da zarar an kammala ga sar kofa ta Amurka na kasashen kudancin Amurka, Newcastle za ta nemi Aaron dan wasan Manchester City da Ingila mai shekara 27 Calvin Phillips da kuma dan wasan gaba na PSG Hugo Ikitike mai shekara 21 a watan Janairu. Ita kuwa Manchester United za ta sanya dan wasan Ingila da Everton Jerry Braithwaite mai shekara 21 a matsayin dan baya da ke son daukaka a duniyar ta mola. Kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid za ta yi shirin fito da kudi a kakar bari bayan kyale idonta da ta yi akan dan wasan PSG da Faransa Kylian Mbappe mai shekara 24 da kuma na Norway da Manchester City Erling Haaland mai shekara 23. Dan wasan baya na Chelsea Lars Marsen mai shekara 21 zai iya komawa Manchester City bayan da City ta fara kulla alaka da dan wasan Lorient din. Manchester United da Arsenal da wasu kungiyoyi masu dama daga Saudiya na nuna kwadayin su kan dan wasan Portugal Nato Pedro mai shekara 23. Sai dai Wolves ba za ta karbi dukkanin wani abu da yayi kasa da fam miliyan 60 ba. Anan zamu jabirce sai makon gobe in mai duka ya kai mu. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gaida Lado Salisu Garba. Kafin mu karkare shirin, ga Baba Yakub ya sake dawowa da labarai amma wannan karan a takaice.
Sama da fursunojin 30 na Falisdinawa ne suka samu gagaruman tarbo yayin da suka koma gida a yammacin kogin Jordan da aka yi wa kawanya a jiya Juma'a bayan sako su daga gidajen yarin Isra'ila a matsayin wani bangare na yarjejeniyar tsagaita wuta. Fursunonin da aka kama da aikata kananan laifuka da laifukan kai hari akan shingen bincike a wajen Baitul Maqdis. Daruruwan Falasdinawa ne suka taru domin tarbansu suna waƙoƙi da taɓe da cire hannu suna ihu. Wasu da aka sako sun rataya tutocin Falasdino, wasu kuma suna ɗauke da koriyar tuta ta Hamas suna bayyana alamun nasara yayin da taron jama'an suka haɗu da su. Barin wutar da sojojin gwamnatin Siriya suka yi a wani ƙauye da ke arewa maso yammacin ƙasar a yau Asabar ya kashe akalla mutane 9 ciki har da kananan yara 6 yayin da suke tsintar zaitun, inji masu fafutuka. Barin wutar da aka yi a ƙauyen Kaukafin da ke lardin Idlib shine na baya-bayan nan na karya yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka cimma wanda ƙasar Rasha da Turkiya suka sanya idanu waɗanda ke goyon bayan ɓangarorin da ke gaba da juna a rikicin Siriya na shekaru 12 da ya sanadin mutuwar mutane rabin miliyan. Papa Roma Francis ya soke ganawa da jama'a da safiyar yau Asabar saboda mura da yake fama da ita kamar yadda Fadar Vatican ta faɗa a wata sanarwa. Papa Roma mai shekaru 86 yana gudanar da taruka akai-akai tare da jami'an Vatican a ranar Asabar da kuma sauraron wasu mutane a cikin sirri. A farkon wannan watan ne Papa Roma ya jinginar da wani jawabi da aka shirya domin ganawa da malaman addini a Turai a lokacin da yake fama da murar, amma da alama dai ya nuna yana samun sauki a ganawarsa da yara sa'o'i kadan.
Masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na daren yau, kuma na ƙarshe a yinin yau Asabar. Sai kuma zuwa gobe da safe idan mai duka ya kai mu, aji wasu abokan aikin mu da shirin mu na safe. Yanzu a madadin Baba Yakub Mikin da ya karanto mana labarai, sai Fina Nanduduwa Mai da ta shirya kuma ta bada umarni, da ma wanda ya kula mana da na'ura. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar asubahi ta gari.